Masu sauraro assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da gudanar da shagulgulan murna a sassan Spaniya bayan da tawagar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta lashe gasar cin kofin duniya. Rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wasu hare-hare karo na tara kan cibiyoyin sojin Iran da na harba makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da na ruwa. A Najeriya masana sun fara tsokaci akan kiran da dan takarar shugaban kasa na jami'ar NDC Peter Obi yayi wa matasan kasar kan su tashi tsaye don kare demokradiya da kuma tabbatar da an gudanar da sahihin zabe a 2027.
Yan Najeriya da dama har ma da masu sharhi da dama suna ganin cewa irin take-take da kuma kamun ludayin shugabannin hukumar zabe na yanzu ba sa kwantarwa masu tsammanin cewa za a yi zabe na Allah da Annabi rai.
Har ila yau a Najeriya gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar ta yi ƙarin haske akan wani hari da mayakan Boko Haram suka kai wa kwalejin gwamnatin tarayya ta 'yan mata da ke Mungunu.
Sun kai hari ne da niyan sace ɗalibai, amma kuma alhamdulillahi gwagwarmayar sojoji da 'yan sanda da harbi da suka yi da arangama da suka yi ya sa abin ya fi ƙarfinsu suka gudu.
To za mu je jamhuriyar Nijar inda ake juyaye mutuwar sojoji 16 da suka mutu a wani hari da wasu masu dauke da makamai suka kai akan hanyar Banklare Tera a yankin Talaberi. To amma kafin mu shiga cikin shirin sai na soma da labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. Ma sauraro assalamu alaikum. Aisha Sharif Baffa ke muku barka da hantsi. To a cikin shirin za ku ji cewar a Burtaniya a yau ne ake sa ran Andy Burnham zai zama Prime Minister na 7 a cikin shekaru 10 da suka gabata a kasar. Dubban mutane sun taru a birnin Delhi na India gabanin wata zanga-zanga da aka shirya yi zuwa ginin majalisar dokokin kasar. A Najeriya masana ƙauyen Kwarin Gamba da ke ƙaramar hukumar Sabon Birni a jihar Sokoto sun kuka kan yadda 'yan bindiga ke kai musu hari da kuma sace musu mutane.
Sun zo Kwarin Gamba wanda sun kashe mutum biyu sun harbo mutum hudu wallahi akwai wanda ma suna kama makabarta sun kai yadda gumansu sun kai da ita ba kalla ba kasara ba ba mu rasa sama da mutum 300 hannun yan bandin nan.
A bangaren wasanni ko ajiya ne aka kammala gasar cin kofin duniya inda Spaniya ta lashe kofin bayan doki Argentina da ci 1 da nema.
Yan magana suka ce ba a san macito ba sai miya ta kare gashi dai Lamine Yamal ya daga wannan kofi a gaban Messi.
Tadda cewa nasuwa Argentina da cewa san wannan amma gaskiya sun hauzara sakamakon Spain sun nuna kwarewa.
To akwai wasu rahotanni bayan waɗannan duka a cikin shirin amma kafin nan sai na karanto labaran duniya.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na internet bbchausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Badriya Tijjani Kala Rawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Niger, wato bi daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji Andy Burnham ya zama Prime Minister Burtaniya na 7 cikin shekaru 10 inda Sarki Charles na 3 ya bashi ikon kafa sabuwar gwamnati. Gwamnatin Sudan ta yi watsi da takunkumin da Amurka ta kakaba mata kan zargin amfani da makamai masu guba a yakin basasar kasar. Rahotanni daga jigawar Najeriya na cewa mutum 7 sun rasu, ana kuma ci gaba da neman wasu sakamakon nitsewa da kwale-kwalen da suke ciki yayi.
A lokacin da suka hau wannan jirgi ne suna tafiya kuma sai Allah ya kawo wannan sausayi wanda jirgin ya nutse da su gabaki daya daga safan zuwa yanzu an ƙara samun gawarwaki guda 6 wanda ya zama kiran guda 7 kenan.
Muna ɗauke da ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar gwamnati ta ce za ta baiwa iyalai da 'ya'yan sojojin da suka rasu a fagen daga fifiko lokacin ɗaukar ma'aikata. To sai dai kuma wasu na gargaɗi kan hakan.
Zaka ga wasu sun yi kutse wanda su shahi sojojin ba ma an ce ɗiyan sojawa ne. Dole kwamitin da aka ɗora ma yau ni ya ɗauki ma'aikatan nan sai ya tsaya ya yi taka tsantsan ya tsaya ya yi aikin shi tsakani da Allah.
Wata babbar kotun tarayya a Abuja kuma ta yi zaman farko akan shari'ar zaben fitar da gwani na kujerar sanatan yankin Yobe ta Arewa. Za mu kawo muku ƙarin bayani gaba a cikin shirin amma bari mu fara da labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Ranka. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na internet bbchausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum Badriya Tijjani Kallarawi ke fata kun wuni lafiya. A cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji shugaba Trump na Amurka ne na farko a sabon da sabon Prime Minister Britania ya fara kira ta wayar tarho a ranar farko da ya karbi mukamin kungiyar Palestinawa ta Hamas sanada Khalil al-Wato Khalil al-Hayya a matsayin sabon shugabanta kamar yadda wata yarjejeniyar sanarwa ta bayyana. Rundunar 'yan sandan Najeriya kuwa ta kama jami'an ta hudu kan zargin karbar rashawa daga shugaban hukumar ICPC.
Sai ya ce mun zan kai ka kotu akan cewa na karya doka hanya. Sai nace masa to mu je kotu. So muna tafiya kadan sai fara cewa a kaga ai daga ganin ka kai babban mutum ne ba za ka so a bata maka lokaci ba kawai za a ci ka tara ne ta naira 52 ka iya bani inje India.
Muna dauke da karin bayani. Kungiyar lauyoyi ta Najeriya NBA ta yi sabuwar shugaba kuma mace ta biyu da ta taba rike wannan mukamin.
Sunanta Oyinka Shola Badejo Ogun Sanya kuma lawyer ce da ta shafe wajen shekaru 24 tana aiki a matsayin ta na lawyer. Sannan kuma tana da gogewa a harkokin gwamnati da gyara tsarin shari'a. Sannan ta zama lawyer ne a shekarun 2002.
Akwai kuma labarin wasanni amma za mu fara da labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Ranka.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa kasar Spain ta kafa tarihi bayan ta lallasa Argentina da ci ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya. Amurka ta zafafa har-haren da take kaiwa Iran a matsayin wani martani kan sojojinta da aka kashe a yankin Gulf. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kaddamar da aikin karbo haramtattun makamai da ke hannun 'yan kasar ba bisa ka'ida ba. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afirka. Ciki har da Najeriya da Jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya wanda Abdulrahman Hassan ya tsara da ni Musa Tijjani Ahmad zan karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
DW labarun duniya.
Spain ta lashe gasar cin kofin duniya bayan caskara Argentina a wasan ƙarshe. Iran da Amurka na ci gaba da musayar rokoki da makamai masu linzami a yankin Gulf. An zaɓi shugaban ƙasar Senegal Basiru Diomaye Faye a matsayin sabon shugaban ƙungiyar ECOWAS a yayin da ministan harkokin wajen Jamus ke ziyara a Afirka.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji gargaɗin Majalisar Ɗinkin Duniya kan yadda 'yan ta'adda ke amfani da jirage marasa matuƙa da kuma hada-hadar crypto wajen kai hare-hare Najeriya da ma ƙasashen Sahel. A kasar Saliyo kuwa an kammala taron shugabannin kungiyar ECOWAS kan makomar haɗakar ƙasashen yankin yammacin Afirika. Za ku ji batun da ya fi ɗaukar hankali a wurin taron. Muna ma tafi da rahoto kan yadda ƙasar Saudiya ta janye tsarin ba da visa nan take ga 'yan Najeriya da wasu ƙasashe 13. Amma kafin nan ga Abdullahi Tanko Bala ɗauke da labarin duniya.
DW labarun duniya.
Sabon Prime Minister Burtaniya Andy Bannon ya karbi ragamar aiki. Amurka ta kai sabbin hare-hare sassa daban-daban na Iran. Kungiyar ci gaban kasashen Afirka ta Yamma ECOWAS ta amince da shimfiɗa bututun mai daga Najeriya zuwa Morocco.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masararmu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku kai tsaye daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji sama da shekaru 50 da fara gwagwarmayar da ta yi nasarar ceton ƙasar Afirka ta Kudu daga mulkin wariya. Najeriya na shirin jagorantar wani kamfen ɗin sake ware baƙaƙen Afirka ta Kudu. Har ila yau a Najeriya za ku ji yadda haɗarin kwale-kwale ke neman zama ruwan dare bayan sake afkuwarsa a jihar Jigawan Najeriya. Wannan batun ne ma zai kasance jigon shirin. A Ghana kuwa ƙungiyar likitoci ce ta bayyana yadda wasu daga cikin mambobinta 17 ke fama da matsalolin tabin hankali a halin yanzu, yayin da wasu 12 ke karɓar magani saboda shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Za mu ji gaskiyar labarin. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan, har ma da wasu shirye-shirye. Amma kafin nan ga Abdullahi Tankobala zai fara da labarin duniya.
DW labarin duniya.
Sabon Firaministan Birtaniya Andy Burnham ya jaddada ƙudurinsa na tabbatar da tsaro ga Birtaniya da kuma aminanta. Rasha ta ce ta kai hari da ya halaka mutum 5 a wani hari da Ukraine ɗin ta kai. ‘Yan Houthi sun toshe Saudiya daga hanyoyin ruwa na yankin.
Karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22-25.
Rukayya Abba Kabara.
Mai sauraro barkamu da kasancewa tare a labaran safiyar wannan rana ta Litinin ga kanin labaran da muke tafa da su. Harkokin tsaro da batun tafiyar da gwamnati ne za su mamaye taron ECOWAS da za a gudanar. Wani harin ta'addanci ya yi ajalin sojojin Mali guda 50. Amurka ta kaddamar da sabon hari kan cibiyar nukiliya ta Darkovin a Iran. To madalla yanzu ga labarin B2B. Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22-25.
Rukayya Abba Kabara.
Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labarin wannan safiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Harkokin tsaro da batun tafiyar da gwamnati ne suka mamaye taron ECOWAS da aka bude. Sojojin Najeriya sun dakile yunkurin yan ta'addan ISWAP na sace wasu dalibai a jihar Borno. Amurka ta kaddamar da sabon hari kan cibiyar nukiliya ta Darkovin a Iran. To madalla yanzu ga labarin. Biyar daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Chadi 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 16.
Azima Bashir Aminu.
Masu sauraro barkamu da wannan yammaci ga kanin labaran. Rayukan mutane kusan 40 sun salwanta a haɗurran jiragen kwale-kwalen da suka faru a jihar Jigawar Najeriya da kuma Kamaru. Amurka ta sake lafta ƙarin takunkumai kan mahukuntan Sudan sakamakon amfani da makamai masu guba kan mayakan RSF. Sabon Firaministan Birtaniya Andy Burnham ya yi rantsuwar fara aiki a yau Litinin. To yanzu kuma ga cikakken labaran.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu, inda za mu fara da kawo muku labaru, sannan daga bisani daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labarun, da farko ga kanunsu. Sin ta zamo kan gaba a duniya a fannin ƙirar mutum-mutumin inji. Kimi Ketri ya bayyana yunkurin Sin na raya fasahar AI a bayyane ta yadda kowa zai amfana. Tawagar Jami'an Lafiya ta ƙasar Sin Asaliyo ta fara horar da ma'aikatan jinya dabarun likitancin magungunan gargajiya na ƙasar Sin. yanzu kuma sai a gyara zama domin shan labarun dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin.
Kuna tare ne da tashar CRI.